Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Mai sauraro, ina maka maraba da zuwa shirinmu na yau. Na ba da gaskiya shirin za ta kaitar, don haka abi mu a hankali. Muna da fili na kiwon lafiya tare da Dattijo Benjamin Agayon. Pastor Audu yana shirye da guzuri domin ka. Dattijo Bulus Ishaya da kuma zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga Yadin Lere su ma suna shirye domin ka. Sunana Ishaya Zakariya. Ina tabbatar maka ta dalilin sauraron shiri na yau za ka samu wata sako wadda za ta kawo ceto ga wani. Kai ƙoƙari ka bi mu maraba da zuwa.
Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a wannan fili na kiwon lafiya. Sunana Elder Benjamin Agayon. Yau za mu dauka bangare na uku na baton hawan jini. Yau za mu duba yadda za mu iya mu kare jikunanmu daga hawan jini. Menene za mu yi wanda zai iya taimake mu har mu kare kawunanmu daga hawan jini? Abu na farin da ina so mu gane shine, hawan jini ba shi da magani takamamme kwayoyi wadda kimiyya ta sarrafa domin magance hawan jini. Yawancin kwayoyi wanda kimiyya ta sarrafa wanda ana amfani da shi domin hawan jini, ana kulawa ne da hawan jinin, ba wai ana magance shi bane. Amma hanya daya kawai wanda kana iya magance hawan jini shine ta wurin zaben yanayin rayuwanka da kuma abincinka. Ga wasu hanyoyi wanda suna iya taimakawa domin kare jiki daga hawan jini. Mun riga mun duba dalilan da suna kawo shi. Idan ka duba dalilin, menene dalilin? In ka cire dalilin da yana kawo hawan jini, to nan da nan jiki yakan fara samun warkasuwa daga hawan jini, domin abinda rashin lafiya ya jibanta kenan. Idan menene ya kawo damuwa, in ka samu asirin har ka cire abin da na kawo damuwan, to warkasuwa ya fara kenan. Saboda haka, kamar yanda mun duba, idan mutum na cin gishiri da yawa, ka daina cin gishiri da yawa, ka rage cin gishiri, ka ci gishiri kaɗan. In kuma ka riga ka kamu da shi, ka dauka lokaci kaman wata daya zuwa biyu kana cin abinci ba gishiri, kamin ka zo ka fara sa gishiri kaɗan kaɗan a cikin abincinka, zai taimaka domin magance hawan jini a cikin lokaci. Wani abin da muna iya yi shine, ka yi kokari ka dinga motsa jiki. Motsa jiki yana da muhimmanci, domin idan ka motsa jiki, jikinka ya dau zafi, ka fara zufa, wannan sinadarin cholesterol da ta daskare a jijiyan jininka, zafi yana iya naraka shi wani lokaci. Saboda haka, idan kana motsa jikinka, jikinka yana zafi, lokacin da jikinka ya dau zafin nan, wato jijiyoyin jikinka ma sukan budu. Idan suna buduwa suna riguwa, suna buduwa suna riguwa, wannan buduwa da riguwan yana karya wannan sinadarin cholesterol da ya daskare. Idan wannan ya faru wani lokaci, akan samu saukin baton. Amma idan baka motsa jiki, ka gani kenan, maimakon ya rigu, cholesterol din zai ci gaba da karuwa ne domin rashin motsa jiki. Wani abin da yana iya taimaka mana sosai domin mu rage hawan jini shine, idan muna cin abinci wadda ba a soya sosai ba. Abinci soyayye yana iya haddasa hawan jini shi ma. Dalili shine, man da kana soya wannan abincin da shi yakan canja yanayinta. Idan yanayin maidin ya canja, idan ka ci maidin da abincin gabaki daya, abinda maidin zai je yayi a cikin jiki shine yakan je ya juye ya zama mungun kise, wanda yana haddasa cholesterol har yanzu a jikinka. Amma idan abincin da zaka ci ba soyayye ne sosai ba, yakan taimaka maidin baya lallacewa abinda turawa suna kira saturated fats. Idan baka soya shi ba, maidin baya lallacewa. In bai lallace ba, yake yi aiki daidai da aiki na mai mai kyau. Amma idan maidin an soya shi, ka soya abinci da shi, sannan maidin nan ya canje yanayinta ya lallace, abinda yake yi shine yakan haddasa hawa jini ne. So mu kiyaye mu ci abincin da ba soyayye bane sosai, ko kuma mu dinga cin soyayyen abinci daga lokaci zuwa lokaci, ba kowani lokaci ba, domin kada ya haddasa mana wannan damuwa na hawan jini. Ka kula kuma da cin abinci wanda akwai kisan dabobi da yawa. Ka rage cin kisan dabobi, idan ka rage yana iya taimakawa domin rage damuwa na hawan jini. Sannan abinda ya kamata ka yi kuma shine ka yi kula kana cin abinci wanda akwai tafannuwa da yawa a ciki. Bincike ya nuna cewa tafannuwa yana cikin rukunonin abinci wanda suna iya rage hawan jini. Shi yana aiki kaman abinci a wani bangare, sannan a wani bangare kuma yana aiki kaman magani na hawan jini. Saboda haka idan kana da hawan jini ko kuma kana da yunkuri na hana kanka daga kamuwa da hawan jini, ka kula abinda zaka yi shine ka dinga cin abinci daga lokaci zuwa lokaci wanda akwai tafannuwa a ciki, yana taimakawa sosai. Wani abinda yana taimaka hawan jini shine in ka ci abincin da akwai dusa dusa. Damuwan da muna da shi a wannan karne namu shine domin aikace aikace na ma'aikatu na sarrafa abinci. Sarrafa abincin yakan cire dukkan dusan da yana cikin abincin. Sannan idan kana cin abincin da ba dosa, abinda yakan faru shine na riga na fada a wani bangare na wannan binciken, yakan sa yawan sigan jikinka ya haura. Idan yawan sigan yayi yawa, jikinka yake yi yunkuri na rage sigan. Sannan yunkurin da yake yi shine yakan diba sigan nan sai ya juya sigan ya koma ya zama kise. Idan ya juya sigan ya zama kise, sai ya a'aje kisan nan a bangarorin jiki na jikin mutum. Wannan kisan abinda za ya yi shine so da yawa yakan narke, sai ya shiga cikin jijiyoyin jinin mutum. Idan ya shiga cikin jijiyoyin jinin mutum, sai ya haddasa ciwon hawan jini. Mu kula da wannan, mu ci abinci wanda akwai dusa dusa, sannan ka ci abinci wanda za ya daidaita jinin jikinka ta wurin zama a rana. Idan kana samun lokaci a cikin rana yana taimakawa. Idan kana cin abinci wanda ba sinadaren caffeine, za mu yi magana akan caffeine a wani bangare na wannan shiri. In kana cin abincin da ba caffeine a ciki, yana iya taimakawa. Sannan akwai hanyoyi da yawa wanda za mu yi. Daya daga cikin hanyoyin shine ka nemi ganin masu kula da kiwon lafiya domin su baka shawarwari, wato likitoci kenan. In kayi wannan zai taimaka daidaita hawan jininka. Ubangijin Allah ya taimake mu. Za mu yi addu'a. Ya Allahmu na sama, mun gode domin wannan bato da mun duba yau. Ka taimake mu domin mu kiyaye waɗannan ayyuka wanda za su taimake mu domin mu sari kawunanmu daga hawan jini. Ubangijin Allah ka albarkaci dukkan mai ji domin mun roka cikin sunan Yesu Kristi mai cetonmu. Amin.
Tabawa, har yanzu mai gidanki bai like diran nan naku ba?
Wallahi kuwa kyauta, gashi nan dai ruwan sai yoyewa yake.
Wannan yoyon ruwan sai ya tuna min da bakar wahalar da na sha kan gudawar Bala.
Gaskiya, ai babu wanda zai manta irin zabgewar da yayi.
Ai dace ne na samu ruwan gishiri da siga da kuma kwayar maganin zinc. Kin san Bala bai isa zubar da ruwar kamar yadda wannan duran naki ke zubarwa ba. Shine na bashi ruwan gishiri da siga domin ya maye gurbin ruwan jikinsa da ya rasa.
Amma mayar da ruwan jiki kawai ai ba zai yi maganin yoyon au gudawar ba.
Barakuwa, ai shine amfanin kwayar maganin zinc ya tsayar da yawan bahayar kuma ya hana gudawar dawowa.
Dama a ce akwai ruwan gishiri da siga da kuma kwayar maganin zinc da zan samar wa durona.
Ai mijinki ne zai sama miki mafita, dan haka shi zaki rike gam.
Idan kana fama da gudawa, ORS zai mai da ruwan da ka rasa a jiki, sannan shan kwayar maganin zinc na tsawon kwana 10 a jere zai kawo karshen gudawar cikin gaggawa da kuma ƙara lafiyar yara.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com.
za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine AWR/Hausa mai sauraro sai mun gan sakonka.
Bari mu saurari zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga yadin lere da wakarsu, bayan nan Dattijo Bulus Ishaya zai biyo da fili na sujada. Mai sauraro kada a yi nisa da akwatin rediyo.
Yannuwa ku ji labarin sha'o'in jin daɗi na sarkaka, kun ji labarin jin daɗi.
Yannuwa
ku ji labarin sha'o'in jin daɗi na sarkaka, kun ji labarin jin daɗi.
Yannuwa
ku ji labarin mulkin sama, kun ji
Ina marabtar mai sauraro a daidai wannan kikkiawan sa'a. Karatunmu na cikin Bitrus ta biyu, sura uku aya goma. Kan magana da za mu yi a wannan sa'a, kan maganan tana cewa ko kasuwa ta wase ɗan koli ya ci. Ko kasuwa ta wase ɗan koli ya ci. Za mu yi addu'a. Makadaicin sarkinmu, Allah ne kowa mai komai, mu ma naka ne. Muna da rabo, shi yasa ka bar mu da rai, ka shigar da mu cikin masu jin da masu gabatar da saku. Allah kai mana albarka domin wannan hidima. Yadda ruhu ya bishe mu har mu kai ga yin nasarar da zai kawo daukakar sunanka. Mun roki wannan bishewa albarkacin Isa Almasihu, shine mai cetonmu. Amin.
mai sauraro kan magana tace ko kasuwa ta wase dan koli ya ci da saninka ne in ta wase wani bai ci ba ma'ana in ko ta wase wani ya riga ya samu to in ta wase ana kokarin wase ya wanda bai ci ba kaga yayi asara to fatan mu ne Allah ya raba mu da dalilin asara ya zamanto muna cikin wanda in ta wase mumunci ma'ana shirin da kake da shi ya Allah a wannan duniya kana shirin wannan duniya kasuwanta ta kare shi yasa karatun sai ta ce cikin Bitrus ta biyu din nan sura 3 aya 10 yace amma ranar ubangiji kamar barawo za ta zo cikin tafa sammai za su shude tare da kara mai girma runduna kuma za su narke da kuna mai zafi duniya kuwa tare da ayyuka dake cikinta za su kokkone duniya kuwa tare da ayyukan dake cikinta za su kokkone dan uwana kaji kasuwan za ta wase ko to akwai wadanda sun riga sun samu in ma za ta wase menene su wane ne kuma iyakacin wadanda ba su yarda sun bi ayyukan duniyan ba domin an ce shi Allah da zai kabantar da wannan duniya da wuta ba wai duniya ne da mun ba duniyar ita ce zunubi zai kone zunubi ne zunubin da ke cikin ka shi zai sa kai ka kone in ka cire zunubi ka to ba za ka kone ba Allah ya ganar da mu Korintiya ta 2 yayi wata magana sura 5 aya na 1 yace gama mun sani kajifa shine kan magana gama mun sani idan gidan nan wurin zaman jikin mu na duniya ya rushe muna da gini daga wurin Allah gida da ba a yi da hannu ba madawami ne cikin sama kaji kwa dan uwana akwai wadanda sun riga sun karba ecclesian Allah sun riga sun karba sun riga sun samu wannan gida domin yace iyakar wadanda suka karbi Isa almasihu suka ba da gaskiya gare shi ya ba su iko su zama yayan Allah shi Allah da zai waiwayi wannan duniya saboda sakar hanya sai ce zai hume duniyan kaman barawo yau an cire hujja a bakin ka ba za a hume ka ba sai dai in ka kito ba shine zaka gani kamar an hume ka yau zarafi ce ana baka sai ya ka ce wai wannan gida sarkaka ecclesian Allah da suke wa'azi sun shiga cikin duniya suna ba ku shawara suna tattarawa suka ce su suna da wata gida wannan gida kun ba da hannu haka yi ba ka gane kwa mai sauraro to je ka cikin wani asiri cikin ruya ta Yohana 21 ana 22 sai ce kuma ga banga haikali a cikin sama ba gama ubangiji Allah mai iko duka da dan rago su ne haikali abin nufi ecclesian da za su zauna su tattaru ko wurin da za a tattaru domin sujada tunda ginin nan ba da hannu ba sai aka nuna mai Yohana cikin ruya sai ya gani darajar Allah da ta tara jama'a kawai ayya mai sauraro ashe shi yasa suka ce su idan duniyan za a hume ta da wuta su suna da begen wata kasa wata duniya wanda ba da hannu aka yi ba begen anan da ana baka shine zo cikin ecclesian Allah domin bege zama guda daya Allah ya sa ka shigo sai ruya ta wani 21 aya na 27 yace ba kuwa wani abu mara tsarki da za ya shiga ko wani abu mara tsarki ba zai shiga cikin wannan duniya ba don me karaka gani kamar akwai dalilin yin ujuru akwai wata kofa da zaka shiga akwai wata hanya da zaka bi wannan wuri babu ujuru iyakacin yayan Allah wanda sun riga sun sa bege da kai da ake kira yanzu ka yarda ka shiga cikin masu bege na wannan gida ka ba da gaskiya cikin Isa almasihu yadda ka zo cikin ecclesian Allah wani abu mare sarki ba zai je ba rashin sarkin ka rashin yin baptism rashin sarkin ka rashin ba da gaskiya cikin Isa almasihu rashin sarkin ka rashin shiga cikin ecclesian Allah rashin sarkin ka rashin rada binda ecclesia tana fadi shi zai saka zama mare sarki amma da zaka dada binda ecclesia take fadi zaka zama daya cikin masu sarki wadanda suna da bege cikin wannan gida wanda Bulus ya ga mutanen Koranti yace wannan wuri domin irin wannan gida mu muke nishi cikin Korintiya ta 2 sura 5 aya na 2 yace gama hakika cikin wannan muna nishi, muna marmari musami, suturar mu, mu da mazamnimu wanda ke daga sama. A irin wannan wuri muke wahala, a irin wannan wuri muke shan azaba, a irin wannan wuri muke fita cikin dukkan wani dalili. Muna nishi, muna shan wahalar mu. Wani wuri mun shiga an zage mu. Ecclesia ana Allah ana ganta kallon banza, amma ecclesia tace domin irin wannan wuri ne muna nishi, muna shan wahala. Abokina mu sauraro, ku ci cikan cikin wannan duniya, cikin wannan karkatacciyar zamani. Don me kake jinkiri? Ka zo cikin ayyukan manzani sura 2 aya na 40 yace ku ci cikanku. Aya na 20 da sura na 22 aya na 16 ayyukan manzani yace don me kake jinkiri? Abokina ka ci cikanka, shiga cike ecclesia Allah, ayi maka baptism, ka zan me nishi na sa bege cikin wannan gida wanda ba da hannu ake yi ba. Fatan mu da begen mu da ni da kai mu samu rabon mu a wannan gida. Allah ya mana albarka. Bari mu yi addu'a. Allah mun gode, ka bishe mu, san mu ne wannan gida da ba a yi da hannu ba, rabon mu ya kasance a ciki. Allah ka sa muna da rabo a ciki. Mun roki wannan bishewa albarkacin Isa Almasihu, shine mai ceton mu. Amin.
A cikin inin yau, wani irin tattaunawa kai akan wasu waɗanda ba sa gurin gulma abu ne mai kawo tsatsaguwa a cikin mutane. Akwai wasu da ake biyan su domin su yi magana, aikin su shine su yi ta magana, koko abin da ake cewa magana jari ce. Mutane kamar su lauyoyi, idan suka yi magana mai kyau akan biya su har a tafa musu. Akwai masu watsa labarai ko a radio ko a television, idan suka yi magana ana biyan su. Amma wanda yake gulma yana daidai da mai watsa labarai wanda ba wanda yake biyan sa. Ashe bai kamata ka samu wani abin da zaka yi da rayuwarka ba, maimakon ka tsaya kana gulma akan wasu? Me kake karawa a cikin rayuwarka koko a cikin rayuwar wasu ta wurin yin gulma? Sa'ad da kake gulma kake yankan bayan wasu, me ake biyan ka akai? Sau da yawa wannan gulma da kake yi yakan kewaya ya koma gun wanda kai gulma a kansa. Sai ka ga rabuwa ta zo a ciki, dangantaka sai ta ɓaci. Maimakon ka kashe lokaci kana magana kana zancen banza akan wasu, ashe bai kamata ka maida wannan lokacin ya zama maka da amfani ba? Sai ka maida wannan lokaci ka samu wani abu mai kyau da zaka karanta, koko ka maida wannan lokacin ka fara wata harka koda ta kasuwanci zaka yi, saboda ka sami ci gaban rayuwarka. To duk wanda yake gulma mutum ne wanda tunaninsa ya riga ya karkata, domin wanda yake da tunani mai kyau ba zai tsaya yana gulma ba. Saboda haka kada ka kirkiro wani abin da bai faru ba ka faɗa akan wani wanda yake ba daidai bane. Idan ko ka je ka tarar wasu suna gulma akan wani, ya kamata ka rabu da su, domin in ba haka ba, in ka haɗa hannu da su kun yi ran da baka wurin za su yi gulma akan ka. Duk wanda ka gani ya zauna yana gulma, to ba shi da wani abin kirki da ke cikin zuciyarsa. Idan ka kashe yinin yau kana gulma ne akan wasu koko kina gulma akan wasu, to ya kamata ka gyara wannan rayuwar, domin mai gulma fa ba shi da ci gaba a rayuwarsa. Idan ko ka ci gaba da wannan, za ka gani cewa ya zame maka abin kunya nan gaba, domin sa'ad da wanda ka yanka bayansa ya ji, dangantakarku da kuma abokantakanku zai lalace. Wanda bakinsa baya rufuwa amma yana yankan mutane, yana daidai da wanda bakinsa yake ɗoyi. Saboda haka ya kamata ka yi shiru. Idan baka ce komai ba, mutane ba za su faɗa abin da baka faɗa ba. Dangantakarka za ta yi kyau, sannan wannan zai kawo ci gaba a cikin rayuwarka. Wane irin zantutuka kake yi game da wasu? Ka lura da bakinka.
To mai sauraro, ka dai ji wannan shawara. Pastor Audu, mun gode da fata kuma mai sauraro za ka ɗauko yi. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko ta ra'ayi, sai a rubuta mana. Adireshi email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Idan kuma za a rubuta mana ta Facebook ne, adireshin Facebook namu shine awr sashin Hausa, AWR sashin Hausa. Muna sa idon samun sako mai sauraro. Ina godiya zuwa gare ka da kokarin sauraron mu kulla yaumi. Ubangiji ya saka da alheri. Ina godiya zuwa ga shi da Tijo Benjamin Agayon, zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga yarin dare, Pastor Audu da kuma da Tijo Bulus Ishaya. Ubangiji ya ci gaba yana muku albarka. A madadina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jikede da kuma Eze Lewemci, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Mai sauraro, kada ka manta da muhimmancin addu’a da iyali da wayewar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.